yake daukar nauyin zuwa tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambar waya da ake turo tambayoyi a rubuce 09320520 09320520. Idan an jima kuma insha Allah za mu bude layi domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye. Muna fata za a dinga turo da tambayoyi masu ma'ana, kuma a dinga rubuta suna da cikakken adreshi. Kafin mu kai ga karanto tambayoyin da suke wajenmu, za mu ba malam dama domin gabatar da mukaddama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Ayyuhal ikhwatu muslimin, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya zo a hadisi cewa manzo alayhi salatu wassalam yana cewa utul ajira haqqahu qabla an yajfa arquhu. Ma'anan wannan hadisi cewa ku baiwa duk wani wanda yake yayi muku aiki wanda aka yi tsada da shi, ko aka yi jinga da shi, ko kace dan kwadago, to ku bashi haƙin sa kafin gumin jikin sa ya tsane. Wani hadisi sai na Umar shine ya rawaito shi, tare da cewa wasu daga cikin malaman hadisi suna cewa akwai rauni a cikin hadisin. To Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan hadisi tunda shi akwai rauni ta tare da shi, amma akwai hadisai wanda suka inganta ma'anarsa. Daga cikin irin waɗannan hadisai akwai ingantaccen hadisi wanda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa Allah subhanahu wataala da kansa yana cewa mutane uku ne ne abokin jayayya su gobe alkiyama. Ana khasmuhum yawm alkiyama, ne ne abokin husuma su gobe alkiyama. Daga ciki sai yake cewa mutumin da ya zama ya bayar saboda ni, daga baya kuma sai ya yaudara, ya nuna yayi abu don Allah, ya ba da kaza saboda Allah, ashe wata mummunar manufa ce ya ɓoye a cikin wannan aiki nasa, akwai wani abu da yake so ya cimmawa na yaudara da kuma cutarwa ga wanda ya baiwa ɗin. A zahiri ya nuna cewa don Allah ya shi, kuma wannan da aka nuna masa Allah ya yaudaru saboda an nuna masa Allah shi kuma shi mai bayarwan ba Allah ne a cikin zuciyarsa ba. Sunufi na biyu, manzo alaihi salatu wassalam yake cewa Allah ya faɗa, yace wa rajulun ba'a hurran thumma akala thamanahu, da mutumin da ya zamo ya sayar da ɗa sannan ya ci kuɗin sa da ya sayar. Irin wancan lokuta ana ciniki na sayar da bayi, to wani zai iya zuwa haka kawai ya kama wani mutum ɗa ne ya tafi da shi wata ƙasa ko wani gari ya sayar da shi a matsayin bawa, kuma ya ci kuɗin sa, ba wai an same shi ta hanyar da musulunci ya halatta ana samun bayi ba, kamar yaƙi ko kuma mutum ya siyo da kuɗin sa ko a bashi kyauta ko abin da ya kama da haka. Wanda wannan ma'anar wasu suna ganin cewa to kila ta wuce, wanda wannan ma'anar ba ta wuce ba har yanzu. Akwai wanda za ka ita su siffantu da wannan, daga cikinsu irin mutanen da suke zuwa suna satar 'ya'yan mutane su je su sayar da su gungu'insu, wanda ma kwata-kwata ba addininsu ɗaya ba, al'adunsu ba iri ɗaya ba, jinsinsu ba iri ɗaya ba. Abin bakin ciki wanzu za ka samu musulmi ne, amma kuma wannan ita ce sana'arsu. Wasu ma ka samu cewa 'yan unguwan ne, wasu ma kila yaran sun saba da su, sun saba ganin su, su faki idan iyayen waɗannan yara ko a unguwar, ko bayan aika su wani abu, wallahi ma wasu sun taso daga makaranta saboda ƙanana ne ba su da wayo, sai su sace waɗannan yara su tafi su sayar da su, wasu a canza musu addini, wasu a zo ainihin a yi tsafi da su, wasu ma a fitar da su daga ƙasar gabaki ɗaya, wanda wannan ta shafa ruwa. To duk wanda za su yi wannan, Allah shi ne abokin husuma su gobe alkiyama. Haka nan wanda za su kama mutum dan adam su ce sai an ba su kudin fansa a zo ana ciniki da su, a ba su wani kudi wanda a mukabil din su za su sako wannan mutum da su kama. To su ma wannan idan mun kalla sun yi kama da wanda za su kama mutum su sayar a matsayin bawa, dan wanda zai kama mutum ya sayar a matsayin bawa a matsayin sa na da kudi yake nema. Shi ma wannan ya kama mutum ya ce ba za a bashi shi ba ko ba zai sako shi ba sai an bashi kudi in ba haka bai kashe shi. Wani ma saboda rashin mutunci ce ya saran ma wani, saboda haka kai da zaka bada kudi ka karbo naka dole sai ka bada kudin fansa abin nan sai ka biya riba. Gaba ta uku wanda shine shahid din abinda muke tattaunawa akai, yace da mutumin da ya zamo ya ba wani aiki ya kammala masa aikin sa kuma sai ya ki bashi haƙƙin sa. To anan gaba ce guda biyu, ko dai ya ki bashi kuɗin sa gabaki ɗaya zamo ya cinye ya nuna masa fin ƙarfi. Wannan yana faruwa a wajen ƴan kwangiloli da laborori da suke aiki a gidajen mawadata. Abin tausayi ma wasu za ka samu mata ne raunana, su suke wanke-wanke, su suke share-share, wasu ma hatta girkin abinci wayansu matan ba sa yi a gidajen mazajen saboda wadata sai dai wasu yi musu. To sai ka samu wannan da suke wannan aikin wallahi wata in ta zo tun safe to da wahala ta yi zama na awa biyu lafiyayya ta huta, tana zuwa za ta fara share-share ko wanke-wanke, tana kammala wancan aikin ta koma wancan, tana wancan ma za a kira ta zo ta aiki kaza, tana cikin wancan ba ta kammala ba sai da kin kammala aiki kaza kuma za ki yi. Haka za ta dunga yi tun safiya wata har sai yammaci sannan ta dawo. To amma sai ka samu dan abin da za a bata bai ta kala ya karya ba, amma wata sai ya kare saboda mugunta da rashin tausayi sai a kibiyan wannan matar. Wanda Allah abin nan bai wuce 3,000 ko 5,000 ba, amma sai kaga cewa kila sai ai kwange a bata ko 2,000 idan 5,000 ne a ce ta biyo 3,000 ko ta bata 3,000 a ce ta biyo 2,000, wani watan ma ya zo shi ma a bata rabi ko abin da ya kasa rabi ko ya dan haura rabi a ce ta biyo. Ai wannan haran biyan a hada watanni da yawa har ma ta manta lissafin abin da take bi kun ba za a bata ba. Haka nan maza masu irin wannan ayyukan su ma wasu zaka samu cewa direbobi ne, wasu suke wanki da guga na yaran wannan gidan wala Allah har da ma matan gidan, wasu zaka samu cewa su ne ake aiken su je su yi ayyuka iri kaza iri kaza, a misal alƙawarin za a biya su kaza. To sai kaga idan watan ya ƙare wani ma kawai shal za a tsallake a ce hijira sai wata na gaba. To sai ka samu an cinye musu abubuwa da yawa ba a ba su ba, wani ma abin tausayi sai ka samu yana ta aiki a wannan gidan, yana ta aiki a wannan gidan har mai gidan nan ya mutu. Sai kaga ƴaƴan mai gidan su suka gaje shi yadda ka san bawa yadda yake hidimtawa baban su shine laborin baban su ma laborin su ne. Abin tausayi gefe ɗaya sai ka samu ƴaƴansa suna watan gariya ba a ji tausayin su, aka dauke su aka dauki nauyin su su yi karatu a dan biya musu ko da daga primary zuwa secondary ba, ma'ana da yanda wannan uban ya zama laborin gidan to su ma ayyansu taso a matsayin ko dai laborerin wannan gidan ko na wani gidan, aƙalla da za a gatanta musu a dauki nauyin karatun ƴaƴansa aƙalla ko da lokacin da girma ya zo masa to su sun yi wani abu muhimmi a rayuwa za su iya tallafa masa. To sai kaga lokacin da ya gama tsufa su ma suna nan suna watan gariya sai ai haihuwar guzuma ɗakwance uwa kwance. To wani kuma sai ka samu cewa ba wai hana kuɗin za'i ba amma sai an ja masa rai a ƙiba da wannan kuɗin sai a dinga cewa ka biyo bashi ka biyo bashi ka biyo bashi da guntu guntu mai kuma a dunkula a bashi amfana, wanda hadisi ya ce matsalul ghani zulmun, taurin bashi mawadaci zalunci ne. To wannan abubuwan suna da faɗi, akwai ƴan kwangiloli da zaka ji suna kokawa ko mataki na karamar hukuma ko mataki na jiha ko mataki na ƙasa baki daya sun yi aikin ko dai an dan ba su wani abu kadan amma kuma sai a rike sauran kuɗin ko an fiye wa ki ba su, wani lokaci idan ciyaman ne har sai ya sauka wani ya hawo, in gwamna ne har ya sauka wani ya hawo, in ma shugaban kasa ne sai ya sauka wani ya hawo. Ana nan ana ta ja musu rai, ba wai kudin bane, babu karshe, akwai wa'ansu da ake so sai sun zama tsani su ma sun amfana. Wallahi zaka tausaya idan kana jin wasu ƴan kwangilori suna faɗin wannan. Akwai wanda zaka ji ya ce ya sai da manya-manyan kaddarorinsa saboda abin da yake zato zai samu na fa'ida a wannan kwangilar, ya zo ya gama ta, amma karshe zai a nuna in dai kana son kudinka sai ka sa wane tsakani ya zama wasila. Shi kuma wanan can da za a je a saka shi a tsakani, shi ma karshe sai ya faɗi wani percentage cewa to lalle in dai kana son kudinka gaskiya sai ka bada kaza, kai tsaye ma wani zai abin nan. To idan ya shiga ya fitan ya zama ma za a bada kudin, wani ba a dunkule za a bashi ba, sai a ce za a biya a tsakanin wata kaza. Kuma fitowar farko shi wannan da ya zama wasila din sai ya fidda rabansa, ma'ana wannan abin da aka yi za a biya shi sai ya fidda kayansa, in ya so in ka samu sauran ruwanka, in ma baka samu shi ya fidda kansa da kansa. To irin waɗannan abubuwan suna nan fal, wallahi sai iya abin da kaji. Kuma wannan haramun ne, haramun ne, zalunci ne. Kai a matsayinka na ɗan adam kuma musulmi, ko da a ce wani mutum wanda ka san ya fi ka ƙarfi a rayuwar duniya ya ce to wani da ni yake yi, da ni yake da kuma za mu buga, kai ka san in dai ƙarfinka bai kai nasa ba za ka shiga taitayinka. Ballantana Allah da kan zai ce ana khasmuhum, ni ne abokin husumarsu gobe alkiyama. To irin wannan abubuwan za ka ga cewa da dama mutane wasu ma sun sha jin irin wannan. To amma kawai za ka ce mutanenmu da damansu sun yadda za a mutu, amma ba su yadda akwai sakamako gobe alkiyama ba. Wani yana ga yadda ya yi burin-burin, yadda ya yi sama da faɗi, yadda yake da wa'ansu dabaru a rayuwar duniya, to a lahira ma zai iya samun wannan damar, wanda wannan ba haka bane ba. Allah subhanahu wata'ala ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, wani ne wanda dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya gyararriya. Kuma ko ba komai mutum ya kalli hadisi mai ban tsoro wanda manzo alaihi salatu wassalam yake tambaye sahabbansa, yake cewa kun san wane ne al-muflis min ummati, wanda aka yi wa wakacika tashi a ce wannan al'ummatawa? Sahabbai suka ce ya rasulullah man la dinara lahu wa la dirham, ai wanda aka yi wakacika tashi shi ne wanda yake haka nan huhun ma'ahu fankan fayo, baya da dinari baya da azurfa, ma'ana ba shi da kuɗi, tunda wannan jinsi su ne kuɗi a wancan lokaci. Manzo alaihi salatu wassalam yake ta al-muflisu min ummati huwa alladhi ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa zakatin wa sawmin, manzo Allah dinga zana abubuwa, zai zo da sallah, gashi yayi sallah tayi ta karbu, ga azumin nasa yayi a duniya kuma ya karbu, yayi zakar tayi ta karbu, yayi kaza yayi kaza, amma kuma kash faqada safaka da mahaza wa daraba hada wa zalama hada wa akala mal hada, ya zubar da jinin wancan, yema wancan yarfe, ya daki wancan, ya zalunci wancan, a ɗibi daga wannan ladar da ke yana ji yana gani, a biya wancan, a ɗiba a biya wancan, a ɗiba a biya wancan. Wani zai ga cewa kamar maganda muka faɗa, to ai shi ya biya kawai dai jinkiri aka samu. Ai mun faɗi cewa matsalar gani zulmin, manzo Allah ya faɗa ya ce taurin bashi modati zalunci ne. Kuma wannan hadisin daga cikin abin da ya zana na sababin ɗebe ladan mai lada, faqada zalama hadha, ya zaluntuwa ne. To kaga yanzu ƙarshe ka biya shi kuɗin ma ga baki ɗaya, amma ka ja masa rai, ka ja masa rai, ka ɓata masa lokaci kuma ba wai dan babu ba. To yana daga cikin dangin zaluncin da za a ɗebe ladaka gobe alƙiyama, kana ji kana gani, a ɗiba a bashi, a ɗiba a ba wancan. Manzo Allah yake cewa ladan mutum ta ƙare kakaf, kuma bin kadi bai ƙare ba, ma'ana wa'anda ya zalunta, wa'anda ya cuta, duk ba su ƙare ba. To shi kenan yanzu tunda babu ladarsa ta ƙare sai a ɗebo zunubin wancan, gwargwadon haƙƙin da ya kamata a bashi, inda akwai ladar sai a maka masa. a debo laifin wancan a maka masa, a debo laifin wancan a kama a maka masa, sai an gama wannan manzo Allah ke tashi kenan kuma tafi da shi gidan wuta. Kuma ƙarshe abin takeici wannan zaluncin da ya ba dan bai da kuma wannan dukiyar tana nan, shi Allah mai ki bashi ikon ya mora ƴaƴansa su zo su mori abinda shi bai mora ba, kuma hisabin yana nan da ƴaƴan za su bi Allah ce wannan dukiyar bashi da komai, tunda shi da ma bai bi Allah da wannan dukiyar tasa ba, kai sa ran wa'ai shikenan, kila in ya mutu ƴaƴansa suka gina masallaci suka yi gaza, baka da komai, wannan dama haƙi ne wanda Allah subhanahu wataala riga ya ba su tunda kai ka manta da dokokin Allah, so Allah ya musu gamba da kata sai su bi Allah a cikin wannan su samu abin da kai baka samu ba. Saboda haka bayin Allah haƙƙin dan adam yana da matukar nauyi gobe alkiyama. Duk mutumin da ya san cewa akwai irin waɗannan zalunce-zaluncen, wallahi ya kokari ga cewa ya warware. Wani zaka samu zaluncin nasa ma a wajen matarsa ne. Akwai mata ko mata da zaka ji suna kokanta, wani mijin wallahi ba wai dan bai da kuɗi ba, kawai shikenan sai ce kiranta ki siyo kaza, kiranta ki kaza, kiranta ki bayar a wani ka, kiranta ki bayar a wuce fa ne, kiranta ta dinga ranta kuɗi, kuma ba wai dan bashi da kuɗin ba, wallahi wata tana ji tana gane ta biyo shi kuɗi masu yawa, kuma wannan kuɗin ba zai biya ta ba, haka za ta haƙura, kuma wallahi bashi ne gobe alƙiyama sai ka biya ta. Muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kulawa da wannan abubuwa, ya ba mu ikon sauke irin wannan nauye-nauye tun inda za mu samu kyakkyawan yanayi kafin a je ran da ba kuɗin biya sai dai ladaddaki, Allah ya tsare mu.
Masha Allah, ba sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga nan tashar rediyo gidawa, inda za ka bayan kammala gabatarwa insha Allah za mu fara karanto tambayoyin da kuka riga kuka turo mana. Sai dai za a iya ci gaba da turo tambayoyin a wannan lambar waya 0302-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 daga cikin wanda suka kira da tambaya kan yadda ake tasbihi na sujjada cikin sallah wanda kace dan Allah
kawai eh haka ne gaskiya ne kwarai da gaske to alhamdulillah na dan bibi maganganun da Allah ya bani ikon kalla na malamai wato mai tambayar yayi tambaya ne akan karin wa bihamdihi ma'ana subhana rabbil ala wa bihamdihi ko subhana rabbil azim wa bihamdihi wato asali shi wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi tare da wannan wato zaka samu subhana rabbil ala iya nan ko subhana rabbil azim wannan ittifaqin dukkan malaman da suka rawaito babu wani sabani tsakanin malamai na ingancin wayannan to karin wa bihamdihi da Abu Dawud ya rawaito sai yake cewa akhafu alla takuna hadhihi ziyada mahfuza yace ina jin tsoron wannan karin wa bihamdihi din kada ya zamo bai daga cikin abinda malamai suka kiyaye ma'ana ya zama ainihin sun inganta to amma alhamdulillah wasu malamai da suka bibiyi shi kansa wannan isnadin da makamancin sa sun nuna cewa wato ainihin ba matsala Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana daga cikin wanda ya hassana wannan karin wa bihamdihi din kuma wannan shine fatawa ta madhhabin Malikiyya da Shafi'iyya cewa karin wa bihamdihi ba shi da wani matsala madhhabin Hanabila sune suke ganin rashin ingancin hadisin sai ba su tafi akai ba saboda kada mutun ya karin wa bihamdihi babu wata matsala
za mu tashi akan tambayar malam Usman Ibrahim Hadeja wanda yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma akan mukalla za ka ga wasu mutane kan dauki doka a hannunsu ta hanyar hukunta duk wanda suka kama da wani laifi kamar na sata ko maita inda wasu ma har karyawa ko kuma kona masu laifin suke yi bisa hujjar cewa ko da an kai su ga mahukunta ba akasari sake zaki ko hakan ya dace in kuma bai dace ba ko menene ne ka fita
to kwata-kwata wannan bai dace ba addinin musulunci bai yadda wani mutum wanda aka yi masa laifi ko aka yi ma wani sa laifi ya dauki doka ga hannu ba wato me yasa ya aka samar da kotuna me yasa ainihin aka yi alƙalai domin bibiyar haƙoƙin waɗanda aka zalunta addinin musulunci bai yadda duk yadda ko kake ganin kai an maka laifi ko an yi wa musulunci laifi kace ka dauki doka a hannu ba domin wannan daukar doka a hannu idan aka barta a bude to ba wanda zai samu kyakkyawar rayuwa da zaran an yi wa mutum abin da ba daidai ba yace to kawai shi ya gamsu cewa idan ya kai hukuma babu abin da za a yi saboda ka zai dauki doka a hannu to yana daukar dokan a hannu karshe shi ma wancan da aka dauki doka a hannu akan nasa sai ce to shikenan shi ma yanzu ya san in yace zai kai kara ba za a komai ba shi ma karshe sai ya dauki doka a hannu ko dai akan wanda ya dauki waccan dokar ta farko a hannu ko akan wani nasa to idan aka ce an samu wannan kuma gabaki daya rayuwa ta ya mutse rayuwa ta gama rikirkicewa gabaki daya mahukunta Allah subhanahu wataala ya wajabta musu bin kadi da kuma ainihin sauke nauyi ta hanyar hukunta duk mutumin da ya zamo yayi zalunci Annabi alaihi salatu wassalam shi nuna mana irin wa'annan abubuwan aikace a lokacin da Ghamidiyya ya zamo tana karbo abubuwa abin da tazo ta karbo aro ko rance ko wani abubuwa dai daga cikin kayan mata shikenan sai ta zo kuma sai ta musu ma'ana wannan sata ce ya zama tana satan kayayyakin mutane aka zo aka fada wa manzo alaihi salatu wassalam shedu suka tabbata manzo Allah ya ce lallai sai an yanke mata hannu mutanen ta suka biyo ta hannun sayyidina Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhuma wanda ake kira da Al-Hibb ibn Al-Hibb masoyi dan masoyi sai yazo yake neman shafa'a ma'ana kamun gafa ya ma'aikin Allah ai ina abin da ma'ana ko ai hannu ya sunna gida ko dan sassauta mata manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya nuna bacin rai da damuwa yace abin da ya halakar da wanda suke kafin ku shine idan babban mutum ko mai babban matsayi yayi abin da ba daidai ba shikenan sai a kyale shi idan mai karamin karfi shi kuma yayi abin da yake na laifi shi kuma sai a hukunta shi manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai ce da a ce Fatima iyata za ta yi sata da na yanki hannunta ma'ana wannan shine kankat a ce Fatima yar manzo alaihi salatu wasallam ta wala da za ta yi sata da yanki hannunta to irin wannan manzo alaihi salam ya nuna shi a aikace ita doka ba sani ba sabo duk lokacin da mutum ya abinda ba daidai ba to shi ma ga ba daidai wannan shi ke kawo zaman lafiya duk lokacin da mai laifi ya san in yi laifi babu wata matsala to ba lokacin da zai daina wannan laifin duk lokacin da wanda yake jikin wani wanda zai fada a ji ya san in ne kaza to ina da wani in yi magana ba abin da za a yi ba lokacin da za a daina irin wannan laifuka kai da akai wa laifi ko akai mana ka laifi haƙƙin ka isar gun hukuma idan hukuma ta yi hukunci na adalci sun fita a wajen Allah in ba su yi ba kai ka sauke nauyi tunda ka je ka kai inda ya kamata a yi wani abu kuma ka sani cewa wallahi babu wani haƙƙi da zai taɓa salwanta wani shi abin da yake rudarsa yake daukar doka gani ke to tunda hukuma ba ta yi komai ba to kawai shikenan za an gama zalunta ta a wallahi babu wani wanda zai zalunci wani ya zamo Allah bai bi masa haƙƙinsa ba ko a ce an kashe mutum gabaki daya ko an zubar da jininsa ko an bata dukiyarsa ko an saci dukiyarsa ko dai an masa wani abin da ba daidai ba to kada wani ya taba dauka yayi wani laifi ya sha wani shi zatansa kawai inda za a ce wani ya dauki lauya yayi fure shikenan kawai ko ta wanke shi to zato yake lahira ma haka ne saboda haka shi yasa shi garan mai kwata ke sa da kansa wannan ba daidai bane ba lahira ba duniya bace duk abin da mutun yayi na zalunci wallahi zare da abawa sai ya ga komai ran data da kiyama kuma Allah sai ya bi kare kai akwai mutumin da za a zalunta ya masa ba daidai ba kila a kibbin haƙinsa a rayuwar duniya idan ya ga sakamakon da Allah zai masa gobar kiyama sai ya gode mai Allah ce gara ma da bai abi a duniya ba yanzu gashi karshe za a kwashi ladan wancan a bashi da wannan ladan ma zai haye samu aljanna saboda kada mutum ya taba dauka dan yayi zalunci ba a bi kadi ba ba a bi wannan haƙi ba ya sha kenan a kai da akai mu wannan zalunci to kada ka taba dauka an zalunce ka shikenan ruwa ta sha wannan abu ne wanda ake gani a duniya amma a lahira ba haka bane ba saboda ka daukar doka a hannu haramun ne ya saba ma abin da addinin musulunci ya tsara
sai kuma a tambayar da fito daga wajen malam Yakuba Halilu a karamar hukumar ƙauye a nan jihar Jigawa wanda yake cewa a karamar kallon akwai halasta mutum ya saka maganin kwari a gonarsa saboda ta'adin da tururuwa kulege ko tsira ke yi masa na amfanin gona daga Yakuba Halilu a ƙauye
to babu shakka dukkan wani abin da zai cutar da musulmi ko a rayuwarsa ko a jikinsa ko a dukiyarsa to addinin musulunci ya bashi dama yaga cewa ya kare kansa daga wannan. Akwai ka'ida ta malaman usul wanda suke cewa ad-darar yuzal, duk wani abu wanda yake mai cutarwa za a kawar da shi, ma'ana ko a jikinka ko a dukiyarka ko a duk wani abu wanda yake da ainihin alaka da kai. Amma abinda malamai suke cewa abinda ya shafi irin kwari da suke cutarwa ko a gidaje ko kuma ainihin a gonaki, to akwai matakai da ya kamata a bi, wanda in za a yi bin karamin mataki to bai kamata a yi babban mataki ba. Kun ga yanzu a musulunci, yanzu da a ce wani zai zo ya ce zai dauki rayuwar mutum, ya halatta kai duk yadda zaka kare kanka. Amma malamai suke cewa dole za a kalla akwai abin da zaka iya kare kanka daga karamin mataki, to bai kamata ka je ka amfani da babban mataki ba. Misali, mutum ne ya zo yawo kanka, kuma kila kana da karfin da zaka iya kare kanka, ma baka dauki wani makami ko sanda ko kwako wani abu ba, saboda ka kawai sai ka dauki sanda kawai sai ka rada masa a kashi kenan sai fadi ya mutu. To anan musulunci kai ma sai ya hukunta ka, domin yanzu shi babu wani makami a hannunsa, duk da yawo kanka akwai kila zaka iya kare kanka da karfin jikinka ba tare da ka sa wani abu ba, ko kuma kila zaka iya doke kafarsa da sanda ya fadi ya kasa iso wagunka, shikenan sai ka farka masa wuka ko wani makami. Anan musulunci kai ma zai iya hukunta ka. To haka nan abinda ya shafi irin wannan kwari wanda su ma suna da rayuka, in dai kwaro ne, akwai kwarin da zaka ga cewa cutarwarsa ba mai yawa ba ce, amma idan yawaita zai iya cutarwa, yanzu kamar tururuwa zaka cutarwarta ba mai yawa ba ce sosai, to amma idan tai yawa za ta iya cutar da mai gona ko a gonarsa ko a wata ajiya tasa. To abinda malamai suke cewa zaka man tururuwa lokacin take damun mutum, ba wai kullun tururuwa take fitowa ba, wata dare take fitowa, to in ta fito ta koma da rana, abinda yafi sai a zo sai a zuba magani a duk wata kofar ramin ta, sai a zuba wannan magani. Idan aka zuba wannan maganin da ta zo za ta fito, sai warin sai ta koma karshe, sai kaga cewa tun daga kashin kasa take sai ta yi nisa, sai ta sake wani ramin sai ta bulla, kai ka huta da ita daga nan. Idan kuma duk ta fito ne, to ana dabara ta yayyafa mata ruwa, da yayyafa mata ruwa duk sai ga ta koma ta shiga cikin ramin ta, maimakon da ta fitar nan kace duka yayyafa mata magani ta mutu. Ya kamata ka soma amfani da yayyafa mata ruwa ba zai kashe ta ba, amma bai takura mata, to za ta yi kokarin komawa cikin ramin ta. In ta koma cikin ramin ta, to daga nan duk sai ka zuzzuba magani kofar ramin, sai ga ba za ta sake fitowa daga wannan bangaren ba. Wala allama ko za ta fito, sai an dauki tsawon lokaci, wanda in ma amfani ne an riga an kawar da shi, in ma wata ajiya ta kila an riga an dauke ta. Saboda haka ne ya halatta mutum ya amfani da wani magani na kashe kwari, amma kuma irin wanda cutarwarsa ba ta da yawa. Yanzu misali, bera wannan kawai kashe shi ba wani abu, an san bera matuci ne. Akwai irin su macizai, kunami, wannan ba wani abu na an san matuta ne, kashe su kai tsaye ba wata matsala. To amma duk wani kwarin da cutarwarsa ba ta da yawa, to a bi matakai wanda za a bi na ya bar wannan wurin, wanda karshe bai rasa rayuwarsa ba, duk sai idan wannan sun kware kuma sai amfani da abin da ya zama ya dace a amfani da shi.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Mustafa Abubakar ɗan Lemo, inda yake cewa akar makalla ko menene sahihancin yin sallah da tsankin da aka yi da hoji, ko kuwa sai mutum ya nemi ruwa ya yi sake yin tsanki kafin ya yi alwalin sallah. Malam Mustafa Abubakar ɗan Lemo.
To na farko, mu sani cewa shi tsarkin hogen nan ya kamata mu koyi yadda ake yin shi. Abinda aka sani na farko, manzo alaihi salatu wassalam ya nuna wato wa man istajmara ko kuma idan tajmarta fa autir, wato duk mutumin da zai zama zai isa jimari to yayi mara, maran nan ko uku ko biyar ko bakwai ko abin da ya kamata. Haka matakin farko, mutum ya tsuguna ya tabbatar cewa fitsarin ya gama fitowa ga baki daya, sannan kayi kokari kada wannan lemar duk ta wanke gefen kofar. Iya kofar da ta fito shi ne abin da ake magana, amma da zai zo wannan bawalin duk ya wanke abin nan mafitsaran mutum, wannan ba magana ya sujjaba sai ka je ka nemi ruwa. To amma idan ya zama iya kofar da ya fito, shi kenan mutum ya zo ya goge kamar yadda muka ambata mara da uku ko da biyar tsaf, shi kenan ko da ga ruwa in ba kama ruwa ka zo ka yi Allah kai sallah ka tayi, musahabi ne a ce sai ka sa ruwan ka wanke bayan ka kai istijmari, amma da za ka ki wankewar bayan ka kyakkyawan istijmari kai Allah kai sallah ka tayi.
Sai kuma mai tambayar gaba da yake cewa karin makalla ko ya dace a rubuta suna a jikin wani allo a kafa shi a jikin kabarin mamaci domin shaida da rubuta suna da mamaci.
To wannan yana daga cikin wato ainihin bid'o'in zamani da suka zama ruwan dare. Wato abinda ya kamata mu sani, shi kabari zaka ce lokacin da aka saka dan adam, to lokacin da ya zamo ko dai ka ce da fatarsa da namansa da jijiyoyi da kasusuwa duk suna nan, ko kuma lokacin da zaka ce wato kasusuwa suna nan, to wannan zaka ce hurumin sa ne, ba za a zo a ciro shi daga wannan wurin aje a kai shi wani wuri ba, in ba wata lalura da ta taso wadda za ta sa ai haka ba. To lokacin da mutum ya zamo ga baki dai babu komai, wanda zaka samu yanzu da zaka je ka tona kabarin nan babu komai sai dai kasa, to wannan wurin a musulunci ya halatta kuma wani ya amfana da shi, ba'ana a sake binne wani a wannan. Yin alama a kabari ko dai a kawo dutse a saka ko a kafa dan itace, wannan babu komai. Ya inganta a hadisi lokacin da Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu ya rasu, da aka je aka binne shi, manzo alayhi salatu wassalam sai ya ce mu wanda gatin sahabbai dauko mun dutse nayi alama a jikin kabarin dan uwana. Sahabin yake cewa naje na kasa kinkimo dutsen, yace sai manzo alayhi salam ya tashi da kansa ya janjanye hannayen rigarsa, alayhi salam ya ce kaman yanzu ma da nake faɗa muku ina ganin farin hannayensa lokacin da ya janjanye wato abin nan hannun rigarsa ya je ya dauko wannan dutse ya saka. Malami suka ce ashe saka alama ta dutse ko ka kafa wani itace babu wata matsala. Manzo alayhi salam yana da ikon da zai ce wannan dutsen da na saka ku rubuta sunansa, yadda in ma wani ya zo ya san wa aka binne, masan Allah bai yi wannan ba. To amma za ka ga yanzu za a zo a rubuta Alhaji Wani ya rasu kaza ga watan kaza, wani ma had the time ya rasu karfe kaza daidai kaza ga watan kaza, haka za a zo a kafa wannan allon, kuma wani sai ka ga ya ma yi shekaru amma ana ta kula da wannan allon, a zo a sake masa fenti, a zo a sake rubuta wannan sunan ya fito rangadadau, wanda ya kamata a ce wannan wurin inda za a sake maimaita binnewa a tona wannan wurin a gaba, ko ya halatta kuma a saka wani a irin wannan, saboda haka wannan dai gaskiya bid'a ce, abu ne wanda bai dace ba. Ya kamata hukumomi su dinga saka ido akan irin wannan abubuwa, ana tsawatan mutane musamman yanzu da makabarta ne ma take ta dinga yi wa mutane kadan, dan naka ga waccan ta cika an tsallaka ta, kuma duk irin wannan alunan da bullika da ake sawa ai wannan duk shi yake sa irin wannan, kaga an sumunce wuri an masa wani hadda tile mai wannan albazaranci ne, wanda yake ciki ba zai amfani da tile da aka sa ko abin da ya kama da haka ba, saboda haka dai wannan abin da bai dace ba ne.
Ba sauraro kada a manta, ana tare ne da shirin fatawa kai tsaye daga nan tashar rediyo Jigawa, inda muke karanto tambayoyin da kuka turo mana a wannan lambar waya 0901 2352 0901 2352 0901 2352, kuma kowane lokaci da yanzu za mu buɗe layi domin ba ku bayanin kira kai tsaye a wannan lambar waya 0703 3595 0703 3595. Kamar mu kai ga kira na farko, akwai tambayar da ke cewa karamkalla ko ya halasta mutum ya yafe wani mamaci bashin da yake jinsa ba tare da ya sanar da magatansa ba. Gaba tambayar su ta biyu yana cewa ko ya halasta mutum ya je neman aure alhali ya san wani ya riga shi farawa, daga Malam Abdullahi ne fa Kinawa.
To abin da ya shafi bashi, akwai wanda zaka samu shi kansa yakan rubuta cewa wane yana bi na bashi, ko kuma shi wane ya rubuta cewa ina bin wane bashi. To idan ya zamo bashi ne wanda wal Allah ko rubuta takarda, kai akwai kofi a wajenka, shi ma akwai kofi a wajensa, to yana da kyau ka sanar da iyalansa cewa ka yafe wannan bashi, domin abin da yake faruwa idan har baka sanar da cewa ka yafe ba, to karshe kai ma zaka iya mutuwa akan ba tsawon lokaci. To sai kaga cewa kila kai ka yafe a zuciyarka, kuma dai su dangin wancan mamaci sun dauko wannan kudi sun kawo mana ka iyalin, sakamakon baka sanar da su ba. To amma kila idan wani bashi ne wanda kila daga kai sai shi ko ka sani, kila ba rubutu ba wani shaida, to idan ka kudurta ka yafe masa ba tare da ka sanar da su ba, wannan babu wata matsala. Amma in har dai bangarorin biyu sun sani, to ya kamata ka sanar da su cewa ka yafe, domin kai ma kada ya zama naka ajalin ya zo kuma su dauka cewa har yanzu ana bin wannan bashi sai sun dauko kuma sun biya.
Sai gaba tambayar da ni da yake magana a kan neman aure alhali mutum wani ya riga shi fara.
To abinda malaman fiqh suke cewa, wato idza rakana wa taqaraba, akwai rukuni da kusacin juna, ta iya yiwuwa matakin farko wata yarinya ko wata bazawara ko wata mata misali dai wadda tana neman miji to zai iya wani yazo yana neman aurenta wani ma yazo yana neman aurenta kila wani ma ya samu mutum biyu uku sama da haka wannan babu matsala a addinin musulunci domin akwai lokacin da in ban manta Fatimatu bint Qais ta zo wajen manzo alaihi salatu wassalam tace ya ma'aikin Allah Abu Jaham yana neman aure na sannan Muawiya yana neman aure na wa kake bani shawara na aura kun ga annabi manzo alaihi salam sai ya fito karare ce mata to shi dai Abu Jaham bai aje sandarsa daga wuyarsa wasu malamai suka ce ana nufin dukan mata wasu suka ce kuma tafiya kullum bai zama gida shi kuma Muawiya fasulu kullama lahu talaka ne bashi da komai anan da ace baya halatta tashin farko ace mutane sama da ɗaya suna neman aure manzo Allah da sai ya faɗa yace to ya akai ma har aka samu mutum biyu suna neman aurenki a ce na biyu yayi laifi kenan to amma manzo Allah bai yi wannan ba kawai sai ya nuna mata matsayin kowa sai yace amma inki hi Usama gar ma ki aure Usama ma naki kyale su kenan to anan sai malamai suka ce babu laifi mutum biyu ko uku ko sama da haka wanda duk yaga wata mata bazawara ko budurwa yana so ya kai kokon bararsa kuma ya je makile faɗi matsayinsa ma'ana ta Usama ya hau bandiro ya lacca ko da kansa ya faɗi kaza kaza da sauransu ita kuma sai ta duba ta ga wa take so to da an samu rukuni ma'ana ta karkata ta zabi wanda ma iyaye masu mutunci lokacin da wani yazo wani yazo ila suka dan zazzo wani ya dan samu dan lokaci kaza yana zuwa wani ma haka to sai a tambaye ta to yanzu a cikin masoyan nan naki mutum biyu ko uku wa kika zaba idan iyaye duk sun san sirar kowa daga ciki su ce to gaskiya mu muna baki shawara wani mutum ne mai mutunci mutum ne mai addini mutum ne mai hankali mutum ne mai kaza to idan aka samu muwafaka akan cewa shi ta tsayar to sauran sai a ba su hakuri to daga ran da aka ce an yi rukuni an karkata zuwa ga wani to anan baya halatta kuma a ba wani dama ya zo kuma man salisu bil munasaba lalle musamman iyaye mata su ji tsoron Allah a wannan gabar wallahi akwai wanda iyayen suke zama wato kaman wata kadara ta neman kuɗi wata yarinya sai ka samu cewa an ma tsaida mata rana an karbi kuɗin wani amma shi wani bai sani ba wasu ba sani ba su dinga zuwa kuma tana tawon kasu wannan yazo ya mata hidima har dai a ce irin an sa ranan nan mai tsawo a ce shekara ɗaya ko shekara biyu to sai ya zama kila su wannan ba sani ba su zo ta dinga wanka su dinga yi mata hidima wani sai mata sabuwar waya wani ya mata sabon dinki wani ya kawo kuɗi wani ya mata kaza amma kuma duk ba a san cewa an gama matsayi da magana da wani ba wannan haramun ne duk abin da za ka karba a wannan hali haramun ne ake ci saboda an riga an karkata ga wani an tsaye da magana da shi amma dai takin matakin farko kamar yadda muka ce wani ya shigo wani ya shigo wannan babu laifi
to ba sai ba yanzu haka mun buɗe layin mu inda za mu ba ku da mutum ya tafi a dinga rufe rediyon da aka saurara ce saurara domin mu ji sosai assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana lafiya lau wa yake kallon yi
ana tare da Joli da ke garin kai gama karamar kuma kyawa
to malam Joli bismillah
wata wa kai ne gare ka da malam
na
wata nan ina tambaya kamar haka mutum ne ya fara alwala
na
da uzuri na taji ya kama shi bayan ya taji idan ya dawo zai sake niyya da alwala ne ko zai tura daga inda ya abu nan
na
sannan kuma tambaya ta biyu ina zaune ne tunna ka yake jam
na
yana kai na kai na kai yi
na
akwai da kiya kai ne
to mun gode malam Jibi
to tambaya ka ta farko abin da ya shafi alwala zaka ga tun a cikin maltafanmu na fiqihu da aka ce almuwalat ma'ana ya zama an jera aikin alwala bayan kewa sai ake ce ma'al wato ma'al qudrati wa tadhakkur ko kuma ma'al qudrati wa adamin nisyan ya zama shi wannan mai alwala yana da iko da zai iya ci gaba a samu yankewa ba kuma ba mantawaye ba me ake nufi da wannan magana ta iya yiwuwa ka fara alwala ka wanke fuska da hannu kawai gungun ne sai ya fadi kawai ruwan ya mangale to kaga yanzu nan zaka tashi ka je in famfo ne ka murda in randa ce sai ka sake zubowa ko wani zubo min nan kaga an samu dan abin nan tsakani yar tazara kawai sai ka ci gaba da alwalarka ko kuma kawai wani mutum ne ma an jarabe shi da ciwon mantuwa akwai masu irin wannan ya wanke fuska da hannu kawai sai mai manta abin da yake yanzu tsaya jigum kuma sai ya tuno to kawai sai ya ci gaba da alwalarsa ta iya yiwuwa ruwan ka dauka zai ishe ka ka fara ka wanke hannu ka wanke fuska ka shafa kai kuma sai ruwan ya zama ya kare akwai bukatar kila sai ka tashi ka je ka zubo to wannan dan takin da aka samu babu wani abu malamai suna nuna wato tazara mai tsawo da mara tsawo abin da yake tantance ta shine rashin bushewar gaba wanda daga ita ta tsallaka wata in mun kaddara cewa ka wanke fuska ne ka wanke hannu sai ruwan ya kare ko ya mangale to idan har zai bushe hannayen nan kayau kafin ka debo wani ruwa to wannan kawai sai ka faro a rallaka shine abin da yafi to amma ya zama da danshin gashi nan ba wani abu kawai sai dai ka dora ka ci gaba cinnaka kuma da kai magana mun fada a cikin bayanin da muka yi dazu duk wata dabba wadda take ko kwaro mai cutarwa babu laifi a kashe shi cinnaka yana daga ciki kunama tana daga ciki irin su rina su zurnako duk irin waɗannan masu cutarwa ya halatta ka kashe su ba wai sai sun kai ga cutar da kai ba akwai abinda malamai suke cewa wato wanda yake mu'zin bi tab'ihi dama shi dabi'ar sa cutarwa ce akwai kuma wanda zai cutar da kai ba dabi'ar sa ba take ida takura masa akai yanzu misali kadangare ba dabi'ar sa cutar ba amma kila sai ya zama ka taka jelar sa ya ji zafi sai wayo kawai ya cije ka to kaga ba wanda ya san kadangare yana cizo kawai yanzu zafi ne ji da ka taka masa jelar shi ma yake so ya ga ya danyi abin da kai ma zaka kyale shi to kaga wannan ba zaka ce sai za ka kashe shi ba to saboda haka dai irin bera cinnaka kamar yadda muka ambata irin su kunama wannan babu wani abu ba wai sai sun yi cuta ba sannan za ka kashe su
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
yana
yin yin ya san gida
kawo ba to injiniya bismillah yawa tambayar da zan yi ne akan shafa da IP akan shafa na farko hada kinta sannan kuma na taba yi sai wani ke ce mun ai dai halatta yin hakan ba idan ma yin mutum zai yi sai dai shafa kafa da Al-Qur'ani an ce a shafa kafa ne ya na ta shafa saman shafa ba saboda haka ne sai an fara mun bayani
mun gode kwarai injiniya
to akwai littafi da malam albani rahimahullahu ta'ala mai rubuta almashu alal jawrabaini wato halaccin safa a shafa akan safuna guda biyu mu abinda yake faruwa mazhabar malikiya da muka fi sabawa da ita a wajen malikawa ba za a yi shafa akan safuna ba dan shi kansa wai suke cewa mutai kan taiziya cewa ba za a shafa akan jawrabi ba illa an yakuna fawqahu jildun tatahu jildun makhruzun ghayr marbutun kaza kaza da sauransu ma'ana su mazhab malikiya sune suke cewa ba za a shafa akan safuna ba to amma malamai da dama kuma hadisi ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam ya halatta a yi shafa akan safuna saboda haka mazhab malikiya ne kawai basu yi abin nan ba kuma magana da yake cewa wai ka shafi kafa kafa wanke ta ake kafa wanke ta ake ba shafa ta ake ba aqida ta shi'anci yan shi'a su ne suke shafa kafa ba sa wanke kafa sai suke cewa wai ai da yake akwai qira'a da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum to akwai wa arjulikum ila ka'bayn akwai wa arjulakum tabbas wannan qira'o'i ne mutawatirai malam Shatibi yana cewa wa arjulakum bin nasabi am maridan ala ma'ana da Nafi'u da Ibn Amir da Kisa'i da Hafsu qari'ai uku da rawi daya sun karanta wa arjulakum sannan kuma qari'ai uku da rawi daya shine da Abu Amr da Ibn Kathir da Hamza da Shu'ba sun karanta wa arjulikum to malamai sai suka ce wannan qira'o'in ba sa warware juna qira'a da aka ce wa arjulakum ana nufin wankewa ta alwala qira'a da aka ce wa arjulikum akai kasara shi kuma ana nufin shafa idan mutun ya sanya hufi ko ya saka ya nufin safa saboda haka amma babu inda aka taba rawaitowa koda hadisi ma mai rauni a ce wai an ga manzo alaihi salamu yayi alwala bai wanke kafa ba ya shafa kafa manzo Allah ba bai taba wannan ba bal abinda zamu samu ma akasin haka saboda ya ga wa'insu sun yi alwalar sun wanke kafan ma ba ta wanku ba ga dunduniya tana ta abu sai manzo alaihi salamu yake cewa wailul lil aqabi minan nar bani ya tabbata ga dunduniyoyi na wuta ma'ana wanda suke dan wanke wannan sama sama su dan shashafa manzo Allah ya ce wannan dunduniyoyi sai an kona su gobe alkiyama to kaga wannan zai nuna maka ya ma wanke amma gashi bin kusa sai ba an ce bane ya tabbatar kaga wanda kawai zai shafa saboda haka akida yan shi'a sune suke ta shafe kafa ba sai an wanke ba saboda haka malam engineer ya halitta kai shafa akan safunan ka kamar yadda ake yi a wajen huffi
assalamu alaikum
wani sunan salam barka da aiki
barka dai da muke magana
abdullahi sabon sai da ke garin azare a jihar bauchi
to malam abdullahi bismillah
yau tambaya ta ita ne akan sallar balaha ita raka'a nawa ake yin ta wanda wani lokaci ake yin ta iya fakiya ake karanta ko hadda sura
na'am
yau sai tambaya ta ta biyu
na'am
yawa sai tambaya ta dangane da raka'a ne da fajar bayan as-salatu na fajjina
na'am
ana karanta iya fakiya ne ko hadda sura aka ji wasu malama suna cewa iya fakiya da sura su ne iya fakiya ina san da karin buranda da Abdullahi sabon sai ki azare ko ki ce
mun gode malam Abdullahi
to malam Abdullahi gaba tambayar ka ta farko ta abin da ya shafi sallan walaha lokacin ta yana farawa daga lokacin da rana ta fito ta wartsake malaman fiqh suna cewa wato ya zama ta dago kaman tsawon goran mashi to wani in kace goran mashi bai san da zai wato ainihin fahimci abun ba kawai malamai suka ce idan rana ta fito a kalla ta minti 30 da fito wato ta wartsake to daga wannan lokaci sallan walaha ta fara har zuwa lokacin da rana za ta take tsakiya daidai to wannan lokacin kuma daga nan walaha ta riga ta dakata malamai sun ce lokaci da yafi dacewa a yi ta lokacin mafi tsada shine lokacin da rana ta soma zafi saboda manzo alaihi salatu wassalam ya ce salatul awabin hina tar mudul fisal sallar masu mai da lamari zuwa ga Allah shine lokacin da ƴaƴan raquma ko ƴaƴan maruka suka soma jin zafi in sun taka kasa ma'ana yanzu kaman kace irin wajen 11 11 da rabi misali ko kace daga 10 da rabi zuwa 11 da rabi wannan tsakanin ranar ta dan soma zafi to shine in so samu ne ayi walaha wannan yafi amma kamar yadda na faɗa idan kai ta daga bayan fitowar rana aka samu minti 30 sallaka ta walaha tayi gaba ta farko kenan ta biyu adadin raka'o'in ta malamai sun yi fatawa guda biyu wasu suka ce karancin ta raka'a biyu mafi yawanta raka'a 8 sun yi izina da cewa manzo alaihi salatu wasalam lokacin da ya bude makka da hantsi ya je gidan nan Ummu Hani Allah ya kara mata yadda yayi nafila raka'a 8 to sai suka ce to wannan shine gejin sallan walaha to wasu malamai suka ce a'a wannan ma suna gani salatul fatih ce ma'ana sallah ce ta godiya ga Allah da Allah ya bude maka daga garin kafirci zuwa garin musulunci manzo Allah ya yi wannan domin godiya ga Allah saboda ka suna ga sallan walaha ba ta da adadi in zaka iya yin sallah misali raka'a 10 ko in zaka iya yin 12 ko ma kai sama da haka to duk zaka iya yi kuma wasu malami suna cewa mustahabbi ne idan zaka yi iya raka'a 2 to ga karanta Fatiha ka karanta kuliya a raka'a farko raka'a ta biyu in kai Fatiha ka karanta kul huwallahu ba wai wajibi sai kai wannan ba in ka karanta falaq idnasi yayi in karanta wasu surorin ma duk yayi to wannan shine abin da shafi sallan walaha raka'a ta fajr kuma da kake magana akwai fatawoyin malamai dangane da abin da shafi karatu a cikin ta hadisin nan Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa manzo alaihi salatu wassalam idan aka kira sallar alfijiri ya fito kafin ya fita masallaci yana yin raka'a guda biyu saukaka wato sai naga cewa anya ya ma karanta Fatiha saboda yadda naga yayi su dandanin ya gama to sai kuma hadisin Ibnu Abbas wanda yake cewa manzo alaihi salatu wassalam yana karanta Fatiha a raka'a farko da kul ya ayyuhal kafirun Fatiha a raka'a ta biyu da kul huwallahu a wata riwayan Fatiha a raka'a ta farko da qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim na al-baqara raka'a ta biyu bayan Fatiha qul ya alkitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a zuwa karshen aya cikin surat al-imran to wannan shine abin da yazo a wannan riwaya da na amtana ibn abbas to su malaman malikiya sai suka dauki wannan hadisi na nana Aisha cewa manzo alaihi salatu wassalam kawai iya Fatiha yake karantawa saboda Aisha da kansa alaihi salam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. To saboda haka ashe kenan karancin abin da ya karanta Fatiha, saboda haka sai malikawa suka dauka cewa in zaka rakatul fajr ka karanta Fatiha, Fatiha ba za ka dora wata sura ba. So kuma wayancan malamai da na ambata wanda suka tafi akan wancan hadisi suka ce ai ita na Aisha abin da yasa taga wato karancin tsayuwar tayi la'akari da doguwar sallar da manzo Allah yake ne ta dare, ta da manzo alaihi salam sai ya karanta hizifufuka a tsayuwa daya. To ashe kaga in ya karanta Fatiha da qul huwallahu ko qul ya za aka kamma bai karanta Fatihar ba. Suka ce to wala Allah wannan shine abin da tayi la'akari, amma ba wai dan ba ya dora wani abu ba, tun daga hadisin Ibn Abbas ya nuna ana dora wani abu. Saboda haka koda a ce baka dora wani abu ba, rakatul fajr dinka tayi amma ka karanta Fatihan ka dora wani abu shine abin da yafi.
Assalamu
alaikum.
Barka da yinka. Kare da rijiyar da yake wajen ka.
Yau ke ce da Allah
ya gode da gudu. To malam Abdullahi sallah. Malam Abdullahi. Ka kai rijiyar da kake saurara sai ka maimaita tambayar ba mu ji sosai ba.
Ne ta farkon ma banje ba.
Na ji ta farkon gaskiya Malam Abdullahi lai na kauce kila ko wurin da kake babu service mai kyau ba mu ji tambayar ka ta biyu ba.
Wato bi shi ne ina ga ala yau ta ya ta kuma ayo ko ai ko kuma addu'a wata abba.
To Malam Kasim ji shi.
To ni na ji kaman yana cewa irin ayoyi da ake.
Malam Abdullahi. Ka sake kiran mu, ina ga in dai Allah ya taimaka kafin mu kammala za dai a baka amsar ta farko in Allah ya yarda. Gaskiya ba ba ka tambaya farko din yana magana ne akan wajibi ne idan mutum zai yi sallah shi kadai sai ya yi kiran sallah.
A'a ba a ce wajibi ba. Akwai hadisi na wani sahabi wanda ya zo yake abin nan mutum ne wanda galibi yana cikin jeji tare da dabbobinsa, ma'ana yana wuni a cikin jeji. To sai hadithin da wasu malamai suna ganin rauninsa, amma hadithin yana cewa wai manzo alaihi salam yake cewa ne na ganka mutum ne wanda kake da sha'awar ka kasance a cikin dabbobinka kullun kana wajen kiwo, to in lokacin sallah yayi kai kiran sallah domin babu abin da zai ji sautin ka ko bishiya ce ko dutse ne ko menene face sai ya maka sheda gobe alkiyama. To wannan hadithi kaga in ma ya inganta misali ana magana wani mutum ne can a cikin jeji yake yawon sa, wala Allah ma in yi kiran sallan kila ko wani miki yayin kusa da shi zai zo su hadu su yi sallar wala Allah. To amma kai yanzu zaka yi sallah a cikin gidanka a cikin ɗakin ka kaga ba buƙatar a cewa sai ka kira sallah, saboda kawai sai yake sallar ka.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da muke magana.
Ina magana da Sulaiman Adiyu Kashima da kin jihar Bauchi. Ina so malam ya jawo hankalin yan uwana musulmai wanda idan an kai gawa magabata sai ga suna yin waya a cikin magabata yin da fatan malam zai koma gida lafiya.
Mun gode da malam
Sulaiman Adiyu Kashima da kin jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Mun gode da ku
Sulaiman. Malam Sulaiman mun yi doguwar bayani ina da wasu satuttuka akan wannan kurakure ne wanda bai dace ba. Makabarta wuri ne wanda ake so kowa shiga taitayinsa. Makabarta wuri ne wanda yake na wa'azi, wani kila babban malami ne, wani babban mai kuɗi ne, wani babban basarake ne, wani kuma tantiri ne, amma yau gashi an zo an binne shi a cikin ƙasa kuma za a tafi a bar shi. Wani ya mallaki ninkin ba ninkin abin da ka mallaka duk ya bar su gashi an zo an binne shi, kai ma sai ka dauki darasi ka shiga taitayinka. Ba daidai bane abin da yawa suke ko dai kiran waya ko kuma kaje su mai da masallaci ko kuma kabarta kaman wurin kasuwa. Lokacin da ne dogon bayani akan wanda nake ta ko wanda na gani a ido na an tafi binne wani, wallahi mallan kawai ana tace nake ni aiko ni ban sai wannan kayan ai ban so su kaza ba aiko ni da na so sun fi haka in muka saida kaza mun fadi kuma gashi an zo binne mutane kaga wannan ba ma wani amfani zuwa nasa tunda bai mawo alatu da abin da ake yi ba saboda haka ba daidai bane ba mutum mutane su mai da makabarta wurin kiran waya wajen amsa waya ya kamata a ce wayoyin nan an saka su a sarin kuma an kashe su gabaki da kuma an bar su a gida domin akalla a dauki izina ta wannan takaitaccen lokacin mutum mai da lamarin sa zuwa ga Allah Allah ya samu dace
amin akwai tambaya da ta fito daga wajen maman mufti a karamar hukumar Kuram inda take cewa kar makalla ko mene ne hukuncin mutumin da ya manta cewa ana bin sa bashi har yanzu
to in har mutum ya manta ana bin sa bashi har yanzu to ai ban san wa zai san ana bin sa bashi mallan Salisu mutum ya manta ana bin sa bashi har yanzu to wa zai fada mawa Allah fada bayan sabiya wannan ina ga dai ko dai ba haka ake so a rubuta ba kila dai ko suna so su ce mutumin da ana bin sa bashi har yanzu to ayasa sai su biya idan kuma ana nufin a'a mutum ne ana bin sa bashi ko ya kasa biya har ya rasu akwai hadisi da yake cewa duk mutumin da ya ci bashi a bisa niyyar sai ya biya bai iya biya ba Allah zai biya masa to kaga in na fahimci tambayar kenan bacin bashi ne ba na wauta ba ba na wato ainihin wani abin da kasai ta ba bukata ce ta abinci bukata ce ta lalurar rayuwa sai mutum ya ci bashi kuma ya manta ana bin sa har ya rasu to na farko dai shi wanda ake bi bashi ne ya kamata ya fada ma dangin mamacin nan ya ce masa ina bin wani bashi ko ina bin wancan bashi domin su biya masa a sauke masa nauyi a yi a wajen Allah abu na biyu kuma in ma ba a biya masa ba ana fatan ya zama daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa
to ba sauraro kusan saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba za mu dakatar da wannan shiri sai a fara a shiri na gaba to dai kafin sannan za a iya ci gaba da tuno tambayoyi a wannan gaba za a ci gaba da tara kaya biyu uku sifiri biyu biyar biyu uku sifiri sifiri tara daya biyu uku sifiri biyu biyar biyu uku sifiri a bana da wani ofishin gwamna zaziya a lalata muhammad zarara a lokacin da yake ɗauka da zai shirin a kowane mako sai baba malami da yake faman ɗawainiya a shekara tsara muhammad na su yaya safiyar muhammad kanye ne ya sa da zai kuma a madadin shugaban jira da rijiyar zaziya wata wani da bani ta alamu mafi ali da shi ne jagoran shirin sari su sha biyu da gaba wasu da ke fatan kusa da ashirin da gaba assalamu alaikum warahmatullahi